نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أتيذ بنكر أتم نبي بي أيو القرآن domin tafsirin su don a samu fahimtar abin da suka kunsa don aiki da shi a wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna nan a cikin sura ta 11, suratul Hud, a yau 3 ga watan 9 shekara ta 1443 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu tashi daga kan aya ta 106 da fi har zuwa aya ta 110, kamar da muka saba kafin bayani a kan ayoyin mutan saurari karatun bakin su malam bismillah. A'udhu
billahi
Allah yake cewa amma waɗanda suka afka kansu zuwa ga mummunan hali na tsiya, lahum tufafin nari, أرانا القيامة متبسة سوتا لهم فيها زفير وشهيق كما سوء أتك وتر سنة دوات وآلهم لم فرفشي دسكي دكما خاقاري كو لهم فيها زفير وشهيق suna da wani irin ihu da suke yi a ciki da kururuwa. Ma'anar wannan aya ta kalo mai fadi, Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana ambata mana cewa makomar bayin da suka jefa kansu zuwa gaskiya da halaka a ranar alkiyama ita ce wuta. Kuma yana sanar da mu cewar za su dawwama cikin yin kuka a cikin, sannan kukan ma mai tada hankali da sa damuwa, domin kuka ne wanda nun farfashi suke wato ainihin maimaituwa da kuma kakari na kamar wanda zai mutu ba mutuwa ne, saboda tsananin abin da suke ciki a wuta na azaba da fuskantar wulakanci. Malam Abdulrahman bin Nasir al-Sa'di, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa da Allah yake lahum fiha zafirun wa shahiq, abin da ake cewa zafir da shahiq dukkan wata murya wacce take mara daɗin ji mummuna. Isa wasu ke kwatanta zafirin da shahir da cewar yanayin irin mafarin kukan jaki da kuma ƙarshen kukansa, shi ne irin kukan da 'yan wata suke a ta dalilin azaba da suke fuskanta daga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin gidan wuta. Malam Ibn Ashur yake cewa abinda asalin kalmar zafir take nufi in gizo numfashi da ƙarfi a ta dalilin wato rashin samun damar yinsa da aka bincike a ciki, a ce numfashinsa yana neman ɗaukewa, kana ƙoƙarin ya za ka yi ka tunkuɗo shi ya fito, kamar a ce mutumin da mura ta kama masa maƙogwaro da hanci, za ka yana so ya numfashi yana buɗe baki yana ƙoƙarin tsowa ta hanci numfashin bai samu ba, wannan sai ka ga ta yana fitar da wata irin murya ko wani irin sauti mara daɗi, irin yanzu a ce wane yana da pneumonia ko saboda kullun kirjinsa a wani gunji yake da wato wani irin kakari da yake fitarwa kamar nan wanda zai mutu, ko wanda aka ce wato ainihin ya rasa oxygen yana hankoran me za a sa masa isabu idan iska ta shigo ko kuma wata take ciki ta fito, me za a sa a jawo masa iskarsa. To irin wannan salo in an ce zafir shi ne ƙoƙarin fitar da numfashinka saboda kana jin ya ƙi fita, sannan shi kuma shahid ƙoƙarin jawo iskar da za ka shaƙa kana jin ta kasa. To a irin wannan yanayi wato numfarfashin ɗan wuta yake da kuma kakarin da suke, Allah ya tsare mu. Sai abin da wannan aya take koyar da mu, wannan aya tana sanar da mu cewa matsiyatan bayi daga cikin bayin da Allah ya samar a nan duniya suka rayu, idan an je lahira su ne 'yan wuta, wanda ba su bi Allah ba, wanda suka saba wa Allah da manzanninsa. Sannan aya tana sanar da mu cewa 'yan wuta suna cikin kakari da numfarfashi mai zarcewa da tsorewa bayan cewa. Bayan haka Allah yana sanar da mu irin tsananin damuwar da 'yan wuta ke ciki, domin duk wanda ya rasa numfashin shaka da fitar da numfashi cikin daɗi ana sanar da kai cewar ina cikin damuwa matsananci, saboda haka wuta gidan damuwa ce. Sannan ana sanar da mu cewar wannan aya a cikinta ana wato kore mu daga tunkarar abubuwan da su ne suke zama sanadiyar tafiya gidan wuta don kada ne abin da za mu shige ta, domin da aka ce da mu ‘yan wuta suna kakari da nan farfashi ko suna ihu da kururuwa, kamar ana cewa to in baka so ka tsinci kanka cikin su ka kai abin da ka kai. Wannan sako, wannan aya tana ba mu shi. Kuma sau da tari za ka tara ko a nan duniya, duk wurin da aka ce wato ainihin an samu tsamaman yanayi, wuta na ci a gurin, hayaki na kaiwa da kawowa, to ba za a samu iska lafiya da za a shaƙa ba. Sannan kuma wacce za ta fito ba za ta fito cikin daɗin rai ba. Shi ne za ku ga abin da yake faruwa da dabbobin da ake faransu. Za ka ɗan adam in ya so kama dabbar da take rami, iskar da take zuwa mata da oxygen take shaƙa take iya zama ta rayu a cikin rami sai ya gurɓata. Sai a nemo wato kirare, sai a nemi busasshiyar ciyawa, sai a tura sai a sa mata wuta, kuma sai a yi ta fifitawa kar hayaƙin ya dawo waje ya yi ciki. Ko to ana yin haka za ka tara abin da ke ciki ya yi waje saboda an gurɓata masa iskar shaƙa, baya samun lafiyayyen iska. To sai aka ce a wuta za ka rayu, wacce take da hayaƙi kuma take ci ganga-ganga ko ganga wacce take ci irin na ban mamaki. To ya za ka sami iska mai daɗi, ya za ka yi numfashi cikin sauƙi? To shi ne ake gaya mana haka ‘yan wuta za su samu numfashi. Allah kanka jarrabe, Allah ka kiyaye. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Allah subhanahu wa ta’ala ya ɗora da bayani a kan yanayin yadda ‘yan wuta za su samu kansu a cikin wuta. Allah yake cewa khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ma'anar wannan aya a taƙaice, Allah yake cewa khalidina fiha, ‘yan wuta za su zama masu dawwama a cikin wuta, za su zauna a cikin ta dindindin, ma damatis samawati wal ard, muddin sama da ƙasa suna a tabbace a wanzu, illa ma sha'a rabbuk, sai wanda Allah ya so wato ainihin fitar da shi daga cikinta. Sai zama ma ɗin nan ana nufin illa man sha'a rabbuka ikhrajuhu, sai dai wanda Ubangijinka ya so fitar da shi daga wuta, daga cikin wato bayan Allah da suka ɗayanta Allah amma suka yi saƙo, su da suka tsinci kansu an shigar da su wuta, to ba sun shiga ba ne don zama a cikin da dindindin. Iya zaman da suka na ɗan wannan lokaci da aka azabtar da su aka horar da su shi ne ƙaliye na fi haɗinsu, ba da wama ba ce mai zarcewa. To Allah yake cewa idan ‘yan wuta sun shiga cikin wuta, waɗanda suka cancanci dawwama a cikinta za su dawwama, sai dai waɗanda Ubangijinka ya so fitar da su wanda su ba a zartar musu dawwama a cikinta ba, su ne bayan da suke musulmi amma kuma sun yi saɓan da sai an horar da su da shiga wuta. Allah yake cewa inna rabbaka fa'alun lima yurid, ya kai manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa Ubangijinka mai yawan aikata abin da ya nufin yi ne, duk abin da Allah ya nufi ba mai iya hana shi. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa dawwama a cikin wuta da zama a cikin ta dindindin ba ranar ƙarewa yana kasancewa ne ga wanda in mutu ina mai tarayya da Allah ya shiga wuta har hukuncin Allah ya hau kansa bai tuba ba. har aka je da ranar tashin alkiyama ya tabbata shi dan wutar wanda ya rayu akan turba kafirci har mutuwa bai tuba ba irin su ne wanda Allah yake dawwamarwa a wuta dawwamar da ba ranar fita amma waɗanda suka saba wa Allah daga cikin bayinsa waɗanda suke ɗayan tashi da bauta amma sun yi wasu manya-manyan laifuka da suka cancanci horon Allah da wuta su bayan sun shiga wuta za su fito idan lokacin da aka ɗiba musu na zama a cikin ta ya ƙare sannan bayan haka Allah yake tarar da mu cewa shi Ubangiji subhanahu wata'ala babu wani wanda ya isa ya hana shi abin da ya nufin yi wannan gaba ta ƙarshe da Allah yake cewa inna rabbaka fa'alun lima yurid yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul anbiya aya ta 23 da yake cewa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu Allah ba a tambayarsa game da abin da yake aikata ya kai kaza ko a ce me yasa ba kai kaza ba babu wanda yake wa Allah to da haka maganar wato ainihin yan wuta za su dawwama a wuta ba wanda ya tsaya ana Allah dawwamar da su maganar waɗanda suka ɗayan tashi da bauta amma sun yi saban da suka cancanci shiga wuta ba mai hana Allah ya sa su a ciki kuma in ya so fito da su lokacin fito da su ba wanda ya tsaya hana shi shi ya sa aka ƙare ayar da inna rabbaka fa'alun lima yurid malam Ahmad Shakir Allah ya ji ƙarfi da rahama a cikin umdatu tafsir yake cewa a cikin wannan aya da Allah yake cewa khalidina fiha ma damatis samawati wal ard wannan sammai da aka faɗa aka ce muddin suna dawwame ƴan wuta za su dawwama a wuta kasai da aka faɗa muddin ƙasa tana dawwame ƴan wuta za su dawwama a wuta ba ranar fita yace an faɗa ne ana nufin jinsin sama ba irin saman da muka sani ta duniya ba an faɗa ne ana nufin jinsin ƙasa ba irin ƙasar da muka sani a duniya ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa ranar tashin alƙiyama rana ce ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat rana ce da ake musanya wato ainihin sammai ba waɗanda muka sani ba ne a wannan lokaci a kuma sauya ƙasa ba wacce muka sani ba ce za a yi tashin alkiyama a kanta wannan da yake nuna cewa ashe wannan saman da aka gaya mana cewa akwai lokacin rushewarta ƙasar nan da aka gaya mana akwai lokacin birkice ta to ba ita ba ce wacce ake mana magana ma damatis samawati wal ard an fahimta ko a'a sama ce ta musamman ta daban wacce za ta kasance a ranar alkiyama ƙasa ce ta daban ba wacce baka sani ba wacce za a yi tashin alkiyama a kanta shi yasa cikin manyan malamai malam hasanul bakari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah ya ce ma damatis samawati wal ard abin nufi tubaddalu sama'un ghayru sama' za a musanya sama ba saman da baka sani ba wa ardun ghayru hadhihi al ard kuma za a musanya ƙasa ba wannan ƙasar da muka sani ba saboda haka matuƙar waccan saman da aka musanya na nan matuƙar ƙasan da aka musanya na nan kuma dama abin da muka sani ne al'amuran lahira wanda su ne masu tabbata ne da ɗorewa ba sa ƙarewa to kenan ana gaya mana ƴan wuta in sun shiga cikin wuta waɗanda suka mutu suna kafirai suna shirka da Allah ba ranar fita da wama za su yi a ciki dindindin cewar da Allah ya yi illa ma sha a rabbu sai wato ainihin abin da Ubangijinka ya so malamai suka ce wannan gaba yanayin da yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul an'am da yake cewa annaru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allah wuta ce matabbatanku ita ce makomarku a cikinta za ku zauna kuma kuna masu dawama a cikinta sai abin da Allah ya so to an yi saɓani ma'ana malaman tafsiri sun yi saɓani a kan me ake nufi da togacciyar da aka yi a ayar khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma sha'a rabbu wannan togacciyar ta sai abin da Ubangijinka ya so me ake nufi da wannan togacciyar mafi kyawun maganganun malamai a ƙarƙashin wannan gaba, mafi wato ƙarfin maganganu na malamai a wannan gaba abinda aka rawaito daga sahabin annabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya izza da shi da Hassan al-Basri Allah ya jika su da rahama, suke cewa lokaciyar da Allah ya yi a cikin wannan aya tana komawa ne zuwa ga bayin da suka saba wa Allah alhali suna masu tsayanta Allah da bauta amma sun yi sako manyan sako, wanda aka san da shi musulmi ne ina sallah yana azumi amma yana shan giya, ina sallah ina azumi ina biyayya ga iyaye ina yana amma kuma yana taɓa sako, a'a musulmi ne ina sallah ina azumi amma tana karuwanci ko tana zina ko shi yana zina, waɗannan duk manya-manyan laifuka duk zaɓin zunubai ne, to irin waɗanda suka bi Allah suka ɗaya dani da bauta amma ba su iya haƙuri da ba wasu manya-manyan saƙo ba da suka yi, to Allah zai horar da su shi ne sai illa ma sha a rabbu, ma'ana sai dai waɗanda ubangijinka ya so fito da su da kansa su ne kawai ba za su dawama a ciki, an fahimci bayani, to malamai suka ce wannan shi ne abin da ake nufi, saboda haka irin waɗannan Allah zai fitar da su daga wuta da ceton masu ceto daga cikin mala'iku ko da ceton masu ceto daga cikin annabawa ko daga cikin sauran mu'minai da Allah ya ba su damar yin ceto a lokacin da za su ceci masu manyan zulubai daga cikin 'yan wuta waɗanda suka bi Allah amma sun yi manyan zulubai, sannan kamar da malam ya kawo wato malam Ahmad Shakir yake magana cewa sannan bayan haka Allah zai yi rahama ta musamman jin kai na musamman irin nasa inda zai fitar da mawusu daga cikin 'yan wuta waɗanda tun da suka faɗi la ilaha illallah ba su kuma ɗora da wasu ayyukan kirki sun yi da ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah amma kuma sakaci ne wajen bin Allah da yin wasu abubuwa da ya kamata, sai Ubangiji ya ce da sun faɗi babu abota da gaskiya sai Allah tun da sun gudunta haka tun da zubin su kenan ba da gangan suke ba, to abubuwan da za a sa zai sa su samu daraja samu kima da basi ba an gafarta musu da basu za a basta a cikin su, saboda haka waɗanda su ne waɗanda ake cewa illa ma sha a rabbu sai dai waɗanda ubangijin ka yi so fitar da su daga cikin wuta, kuma akwai wasu maganganun cikin maganganun malamai cewa illa ma sha a rabbu sai abinda ubangijin ka yi so ai in ya so za a iya fasa tabbatar su a cikin wutar, tunda ya zama mana fa'alul limayir na yin abin da ya dubin yi ne ba mai iya hana shi ba mai iya sa shi, to sai dai in ubangijin ka yi so, to kuma bai so su fita ba don haka ba za su fita, sannan bayan haka wannan aya tana koda mu abubuwa kamar haka, aya tana sanar da mu cewa ba wanda ya rayu ina mai tsayar da Allah da bauta, to koda ya yi manyan zulubai da suka sa shi shiga wuta ba zai dawama a wuta, sannan aya tana sanar da mu cewa babu wani wanda ya isa ya shiga tsakanin ubangiji da nufinsa ba mai hana ubangiji abin da ya nufa, sannan wannan aya tana sanar da mu zaman ɗan wuta a wuta matsayi-matsayi ne ko ka ce wato mataki-mataki ne tunda ba matsayi a wuta sai dai wulaƙanta, to naka wulaƙanci saboda haka waɗanda suke masu sauƙin wulaƙanta wanda gamansu a wuta ba na dindindin ba saƙo suka yi na manyan zulubai duk da sun ba Allah sun ɗaya tayi da bauta amma wannan abin ya kai su da shiga wuta, bayan su sai kuma waɗanda suke 'yan zaman daram ba ranar fata to da su ne mafiya fuskantar wulaƙanci Allah ya tsare mu da kowanne da su, bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da wato ainihin ƙara mana bayani a ƙarƙashin wannan wato ainihin aya da muke aya take bai da wannan wato ainihin aya da muke bayani. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ammal ladhina sa'idu ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. مع أن آية أتفيتي الله يكتي وأما الذين سعدوا أما وأن لألا يأذر تاسد أذرت أما وأن لألا يدا تتسود أرزق اللاهرة ففي الجنة to su waɗannan matabbatar su aljanna fafil jannati za su zauna ne a gidan aljanna khalidina fiha suna masu tabbata da dawwama a cikinta ma damati samawati wal ard matuƙar saman da aka canza da wacce muka sani da ƙasan da aka canza daga wacce muka sani waɗanda su ba masu ƙarewa ba ne tabbatattu ne masu zarcewa ne ba ranar ƙarewarsu to mutum suna tabbata ‘yan aljanna suna nan a cikin gidan aljanna ba ranar kusa zama daren illa masha arabu abin libisai waɗanda ubangijinka Allah ya so wato ainihin shigar da su wuta da can ‘yan asalin ‘yan aljannin amma ne bukan da suka yi ya sa sai sun fita wuta su wannan illa ma sha a rabin su su ba irin dawwamar da wanda suka shiga tun farko har ƙarshe ba su taɓa biyowa ta wuta ba za su an fahimta ko? Su su da haka shi ne illa ma sha a rabin sai waɗanda ubangijinka ya so sai sun fita wuta sun dawo aljanna to su wannan ba irin dawwamar wanda suka shiga wuta tun aljanna tun farko har ƙarshe suke ba su an samu lokaci da ba su irin dawwamar da wanda suka riga su ga suka yi ba shi ne illa masha arabu Allah yake cewa afa'an ghaira majbud ni'imomin gidan aljanna ga 'yan aljanna kyauta ce wacce ba mai yankewa ba ni'imomi ne ba masu ƙarewa ba nan da za a ce wani abin aljanna ya ƙare ko babu shi ko ya gaza ko kuma ya samu matsala kamar yadda manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana yana cikin sallah sai sahabbai suka ga ya kai hannunsa kamar mai ciro wani abu da aka idan suke cewa manzon Allah ka yi wani abin da baka saba yi a sallah sai ce aljanna aka nuna sai na ga wato curin inibi ya ban sha'awa na kai hannun kamu yake da na kamo har duniya ta ƙare shi ba zai ƙare saboda haka abubuwan gidan aljanna ba masu ƙarewa ba ba irin na duniya ba da hatta da na kai ya ƙare ta a yi wawa ko rubi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa lokacin yadda Allah ya yi cewar khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk to wannan cewar illa ma sha'a rabbuk saka ce wannan lokaci a daidai nan abinda ake nufi da ita cewar lokaci ce na cewar dawwamar waɗanda suke gidan aljanna dawwamar abubuwan amfani da ke cikinta da kuma dawwamar su 'yan aljanna za su shiga cikin aljanna dawwama ai ba wannan ya tilasta wa Allah shi ya so shi ya nufa saboda haka illa ma sha'a rabbu sai dai in ubangijinka ya so ba za su dawwama ba inda in ya so hakan ba mai hana shi to kuma Allah subhanahu wa ta'ala a tsarin alƙawarinsa da cika alƙawarinsa da kuma in ya zantar da abu bai tashin abin da yi saboda haka ya fita cewar wanda ya bi shi ya bi manzanninsa ya ɗaya dani da bauta zai sa shi a aljanna ba zai sa shi a wuri saboda haka sai abin da Allah ya so suka ce tsaye da yiwuwar Allah subhanahu wa ta'ala zai iya hana 'yan aljanna tabbata a gidan aljanna in ya so haka amma ne ya yi musu ni'imar sa su a ciki ne saboda yayi alƙawarin zai sanya duk wanda ya bishi kuma sun bishi duk da bai da suke masa ko bata kai su tantance aljanna ba fara lasu da ni'imarsa da baiwarsa ga wanda ya bishi ta sa sun same shi shi sa mu zo yake cewa babu mai shiga aljanna dan tsantsar aikinsa sai dai idan ubangiji ya lallabe shi da rahama suka ce manzon Allah haka yace hannu saboda haka illa ma sha'a rabbu sai fa ubangiji ya so da woman nan a cikin aljanna za a dawo dan ba tilas aka yi mata cewa ya dawo mata da ba kuma yake mata haka sannan kuma ba wai dan bayan da suka shiga aljanna kowa ya tantance shiga daga aikin da iba ne a'a in ka aikin ne bai zama lalle ka tantance ka to amma Allah subhanahu wataala iso bayan sa da rahama Allah ka samu cikin waɗanda ka so da rahama sannan bayan haka malamai suke cewa ko kuma togaciyar da aka yi illa ma sha'a rabbu ana nufin sai dai waɗanda ubangijinka ya so su ba za su yi dawwamar waɗanda suka shiga aljanna tun farko har iya ba ranar fita ba a kan waɗanda sai da suka bi ta wuta aka hora sannan suka dawo aljanna su za ku so da aka ce illa ma sha'a rabbu sai dai waɗanda Allah ya so suna can a wuta ana musu horo ba su ma taho aljanna ba su kula wannan ka ga ba su zama khalidi na fiha ta irin waɗancan ba to aka ce shi ne abin da ake nufi a wannan gaba sai abin da aya take koyar da mu wannan aya tana samar da sanar da mu cewa da ubangiji subhanahu wataala ya so fitar da ƴan aljanna daga aljanna zai iya yi ba mai iya hana shi sai dai Allah subhanahu wataala bisa hikimarsa abin da ya labarta ya kuma faɗi zai yi na alƙawarin ni'imta waɗanda suka bi shi suka bi manzanninsa to ba wanda zai saba alƙawari ba kuma baiwar ubangiji ga wanda ya bi da ninninka wato sakayya da lada tana nan Allah bai fasa abin da yake yi na wato rahama da jin ƙai gaba ne sannan ana sanar da mu a wannan aya ni'imar da Allah ya yi wa 'yan aljanna da abubuwan jin daɗin da ya tare da a cikinta ba masu ƙarewa ba ne ko yankewa saɓanin abubuwan da muka sani na jin daɗin duniya ƙarewa ma ita kanta duniyar ƙarewa za ta yi ba abin jin daɗin cikinta ba saboda haka wani ke bambanta mana al'amura na lahira da wato na duniya bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa bala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus ma'ana wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa da manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk bawan da ibada gaskiya da Allah yake karanta littafin Allah Al-Qur'ani cewar fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula kada ka zama cikin kokonto game da baki da munin abinda arna kike bautawa na gumaka da sauran ababen bauta wannan abin da suke na bautar ababen da bautar da suke yi ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أبن لك فاروة بوتد سكي أبا بن بوتد إذا بوتد واتو إيا يرد سكي إلي سن سني سن دا سن سكد وسكد عدا باولا أبن يكيس غي إلا كي فين إيا لي حركة سيد سكد وكي تتابعون سكر جاجيا سكي قلن saboda haka to tunda iyayensu a abin da suka suka tattar da su ne suna bautar wannan Allah to su ma shi ne abin da za su yi ba za su fasa don kafin a yi kofa suna da gumakan su da suka girki a cikin Ka'aba da ma wajen Ka'aba a gidajensu suke bauta musu suke ga cewar ba za su fasa abin da suke ba 'ya'yansu da suka zo suke yi din nan to tun daga iyayen na farko da suke kan bautar ta katarar da wasu kuma karke wasu kuma a lokacin sama suka tsira suke yi kun taso tare da su jama'a da za su biyo bayan su ko suwaye ma Allah yake cewa kada ka zama cikin kokwancan muni da bacin abin da suke na bautar wannan Allah da wanda suka bauta wa ababen bauta da can da wanda suke bauta musu daga baya duka abin da suke barna ce ba abin kirki ba ne ya tafi ne ba abin da zai ba su mafita ba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan haka cewar inna wa inna lam waqum nasibahum ghayra manqus sannan kuma mu tabbas za mu cika musu raban su na azaba idan sun shiga wuta ba tare da an rage wani abu ba za mu cika musu sakamakon su wanda babu ragin komai a cikin abin da yake ma'anar wannan aya ta kallo mai fadi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya mai girma yana fuskantar da manzansa ne da wanda ya bada gaskiya da manzansa a kan cewa su zama cikin tabbas da sakankan cewa na gurɓata da ɓacin abin da arna suke na bautar wani Allah ba Allah ba sannan kuma su sakankan ce su kiyaye da cewa bautar wani Allah da arna suke yi ba fa sun gina ta bane a kan wani dalili na shari'a na doka yardajjiya gamsasshiya ba kuma sun gina bane a kan aiki da hankali da Allah ya bai wa bayi da suke bambanta daga dabbobi da shi a wannan abin da suke ba wani abin da suke da dalilin ingancinsa ko nagartarsa kadai abin da suka dogara da shi suke yi gado daga iyaye gargajiyar iyaye ce ba za su fasa ba saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka yake kuma faɗa mana cewa ya ɗaukar wa kansa zai cika musu sakamakon abin da aka rubuta musu na alkhairi da shari da za su samu a nan duniya ba annan da zai bar duniya bai ci abin da Allah ya hukunta zai samu ba wani ma sai ka ga ya fi katin daɗi sai tana musulmi tana ƴan mariya take ina zan Allah sai haɗa ka da koko kana bin Allah ga Allah ta hukumi da shin kaji da dambun namu ko ba yadda bai iya to saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zai cika musu kasansu na duniya da za su ci na arzikin da aka hukunta za su ci abubuwan da za su same su marasa daɗi za su same su a nan duniya ba abin da za a rage musu sannan kuma sun je azabar lahira ma ba za a rage ba cikakkiya za a rage musu saboda haka sai zama cewar za a ba su wato ainihin rabar da kasan cikakke ba ragi ana nufin a duniya da lahira a nan duniya abin da aka saba aka hukunta za su samu fitar da za su sa gidan da za su zauna motar da za su hau abincin da za su ci duk za su ciwon da za su yi da rashin lafiyar da za su ci zai same su kamar yadda yake faruwa da musulmin da suka bi Allah in an je lahira kuma za su samu cikakken kasansu na wuta na azaba da suka cancanta a gurin Allah kamar yadda mu'mini za su samu cikakken kasansu na lada da safayya da abin daɗi a gidan alƙali Allah ya sa mu dace to a wannan aya ana sanar da mu cewa bai halatta ga musulmi ya zama yana kokwantan ɓatan arna da ɓatan abin da suke sani gurɓatar abin da arna suke da rashin kinsu da muninsa da zamanto wata ɓata ko ɗan bai kamata musulmi ya yi a kan wani wannan aya tana sanar da wanda shi ne yanzu ake ta ƙoƙarin yaƙar musulmi da shi ya ce to ai duk da kiristocin ma da musulmin dai ai kowa Allah yake ba ai duk dodo ɗaya ake wa tsafi da duk wanda ka ji ya ce dodo ɗaya ake wa tsafi to dama munafiki ne ba musulunci ne a nan kuma ba na gari ba to da ka ba musulmi na ƙwarai da zai ji cewa wai abin da yake na musulunci akwai wani kusanci tsakaninsu da wani abin da arne babu shi abin da suke kai ɓata saboda haka ba tana ce a adin cewa mutane arna a arne arne ka faɗa wa arne arne ba wani gyara kalmar da za arne arne in dai bai ba Allah ba arne saboda haka addu'ar ta ce war'a ya kamata ta samu fahimtar juna tun da gariya hada yare ya hada wurin zama ya hada duk wannan ba zai kusa da ta gurin Allah saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam arewa iyaye gare shi da dangi gare shi waɗanda ba su bi Allah ba Allah subhanahu wataala har cewa ya gaba da Abu Lahab tabbata da Abila Habibu da ƴan garanci da dangantaka za ta yi aiki da ta masa aiki Abu Talib da ya ba shi gudunmawa ya ba shi kariya amma da bai ba da gaskiya ba wannan ba zai hana shi shiga wuta ba saboda haka waɗannan abubuwan duk wanda aka ce da kai yana kan cirba ta gargajiyanci da maguzanci da bautar wani Allah to kada kai ɗan a kan cewar arne ne shi abinda yake kai ɓarna ce da ɓata sannan wannan aya tana sanar da mu haɗarin kwaikwayon iyaye a kan ɓarna da ɓata dan babanka yana yin ba daidai ba dan babanka yana abin da ɓata shi za ka yi masa kara kai ma za ka yi a raka to in kuka raka za ku tafi tare inda ke can za a kai inda kai shi can za a kai shi kuma Allah ba ruwansa da cewar kara kai a ya abinda ya ce a bi ba kai ba ga abinda ya ce a bari ba ka bari ba saboda haka wannan ayat na tafi da mu cewar akwai hadari wajen wato biya wa iyaye da sunan gargajiya a yi abinda yake saban Allah ne a kibinta Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan aya tana sanar da mu Allah zai kifa wa kowane bawa sakamakon da ya dace da shi ba yake idan biyayya kai wa Allah to lada za ka samu shi kake ba yake ba kwanje idan sako kai wa Allah da laifi to laifi za ka samu shi kake ba yake bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala yake gaba da ambata mana cewa walaqad atayna Musa al-kitaba fa'tulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhum murib ma'anar wannan aya a takaice Allah ya gama da faifan bayani akan ɗan aljanna da ɗan wuta yanzu ya sake dawo mana da faifan bayani akan batun wato aikin annabi Musa da abin da ya faru bayan aikin batun manzancin annabi Musa da abin da aka bashi da littafi bayan an bashi me ya faru Allah subhanahu wataala yake wa laqad atayna Musa al-kitab tabbas hakika mun baiwa bawan mu annabi Musa littafin at-taura fa sulima fi amma abin mamaki sai aka saba a game da al'amarin wannan littafi ma'ana al'umar annabi Musa da aka aiki annabi Musa wajen abinda ya haɗar da Fir'auna da fadawar da sauran masu raka su da biye musu sai suka saba game da wannan littafi na at-taura da aka saukar wa annabi Musa inda wasu daga cikinsu suka yi imani wanda su ne ƙaranci wasu kuma suka kafirce wanda su ne yawaici Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan bayanin da ya riga ya gabata na hukunci na ubangijinka ba akan cewa ba zai gaggauta azaba a nan duniya ba ga wanda suka saba masa ba zai wato azabtar da bayin da suka wato an yin kafirce masa azabar da ya nufin yi musu ba a lahira to ba dan wannan hukuncin da Allah ya zartar ba na cewar akwai ranar da wato ake jiran ƴan wuta da wuta da za ta zo a cikin ranar za a sa su cikin wuta to in ba dan wannan abin da Allah ya zartar ba la qudiya bainahum da tuni abin da Allah ya nufin samun ya same su da tuni abin da suka cancanci a yi musu na azabar Allah an musu tun a nan duniya sannan Allah yake cewa wa innahum la fi shakkin min hakika su kafiran yahud da aka aiko annabi Musa wajen sun kasance cikin kokwanton abin da aka zo musu da shi na littafi shi sa masu shakkunsa suka fi yawa suka kafirce da shi waɗanda suka ba da gaskiya da shi ba su da kokwanto da shakkun abin da Allah ya aiko annabi Musa da shi shi ne daidai shi ne abin shi sa suka zama sun saba fakke da fate sai aka saba game da wannan littafi wasu sun gamsu sun yarda da shi wasu sun bincike sun yarda da shi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana a wannan aya mai girma batun abin da ya faru ya wakana game da jama'ar annabi Musa a kan littafin da aka aiko shi da shi na at-taura cewar sun saba wajen yin imani da shi da aiki da abin da ya kunsa akwai zararu daga cikin al'ummar annabi Musa da suka yi imani da littafin at-taura suka riƙe shi littafin bi da dokokin Allah da yake buƙatar su gudanar da rayuwarsu a kai suka kuma gudanar wannan kaso na farko kenan ƙungiya ta farko kenan sannan kuma sai wanda suka saba musu su kuma su ne waɗanda suka sa kokwanto game da al'amarin littafin da Allah ya sakawa annabi Musa a taura don haka su ba su ba da gaskiya da shi ba ba su tabbaka shi a yau da kullum ɗin rayuwarsu bai zama musu dokokin aiki da su saboda haka sai suka kafirce masa suka ƙaurace wa aiki da wannan littafi wanda su ne mafiya yawa sai Allah yake sanar da mu a wannan aya cewa tuni ya riga ya zartar ya hukunta waɗanda suka ƙaryata manzanninsa ba zai musu azabar da zai musu ranar alkiyama a nan duniya ba in ba don haka ba to da tun aikin gama ya gama in ji Bahaushe da tun a nan duniya za a azabtar da su a gama da su gama da ba za su sake moruwa ba sannan Allah yake sanar da mu cewa wato kokwanton da kafirai suke da shi game da abin da wato manzanni suke zuwa musu da shi na littafin Allah da dokokinsa shi ne abin da yake afkar da su zuwa ga kafirci da halaka da ba su sako kwanto game da littafin ba da sun karɓa sun yi imani da shi da sun kuka da sun shira amma kokwanton da suke sawa cikin al'amarin littafin shi ne yake jefa su zuwa ga halaka da kuma wato ɓata malamai suke cewa saɓanin da al'ummar annabi Musa suka yi a gama da littafin da Allah ya saukar masa na at-taura saɓani ne ta ɓangarori daban fa wasu ka ce ba maganar ma fasu ba fi ana maganar wasu sun ba da gaskiya wasu ba su ba da gaskiya ba ma wannan ba a shi kansa littafin a taura ɗin wasu sun tabbatar da littafin daidai ne shi sa suka yi wasu sun wato ainihin ga cewar su suna ga littafin nan ba daidai ba ne ba za su ruga a ta wani gurin kuma a sun saba wajen bayyanar da abin da littafin ya kunsa su fito da shi fili karara a fahimta ya aiki da shi wasu na bayyanarwa wasu na ɓoye da haka lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka kama wanda izina daga cikin wato ainihin yahudawa sai suka wato ainihin tambaya me ya kamata a yi masa to mu shari'ar ta musulunci magana ce ta wanda izina in yana da aure a jefe shi in ba aure bulala ɗari da kuma wato kurkuku ake tambayar su mazo yake tarto ku ya yi a cikin samu ta ai su murshi ne mutum ake yi a yi masa wato ainihin goga masa kawai a zaga gari da shi kaga sun saba a kan su fito da abin da yake ciki na gaskiya su fara aka buƙaci cewa su faranta abin da yake ciki ɗin to da su zai zamanto sai su faɗo abin da yake farkon magana sai su tsallake inda ba sa so a cikin su faɗi ƙarshe to irin wannan kalar da suke yi faktu ne mafi kenan an samu saɓani cikin su akwai masu faɗar abin da littafin yake kunshe da shi ɗari bisa ɗari akwai masu faɗar abin da ya musu daɗi wanda bai musu daɗi ba suke faɗa to shi ne faktu ne mafi ta wannan salo ta wani salon kuma a fassara suke ba shi ba irin wacce ta dace ba wani lokacin kuma aro wani abin da suke wanda ba na suke ba su saka a ciki shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fa wailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون شو التذكير سو أقوال التي قال ناس بيانا سبويا أشكل تام تحنس في ربطة بابيان إذا ألا إتوقروا أرزوء النبو مصابا أخوي قاي إذا فعلت إذا في قلت تسمن لجل تسمن أتسألكم أقول أبدا أولا نتاب لا غني أولا بلاك بين الباب أولا نقول لهنا بيان أولا نقول باب ونم بيان تصبوا ذاك إرم ولنا أول لكتا شدر سيني بمبنش على القرآن لألا يباشي كاريا بائي تأي مسا ونم باب أما سأى التوراة إنجيلا تزبورة دعن غربة wannan shine sabanin da aka samu wasu ba su karbe shi yadda yake suke aiki da shi ba sun kafara wasu abubuwa ko kuma sun fassara wasu abubuwan ba yadda suke ba ko kuma suna ma kokonto kan wasu abubuwan da haka ba su karba su ne aiki da su ba to da shine faktul ba bai irin sabanin da aka samu dangane da tafin al-Taura a gaba da abin da ya shafi Yahudawa Malam Muhammad bin Ali Shawkani Allah ya kasa rahama a dangane da abin da ya shafi bayanin ita wannan aya da ake magana cewar Allah ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba faqtulifa fi wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum sai aka kare ayat cewar wa innahum lafi shakkin minhum murid hakika su suna cikin kokon do game da al'amarin kitabun da aka saukar musu sun mai da kima abun kokon matabar kokon to a wannan gaba sai ma da yake cewa idan an dora wannan aya a daidai wannan gaba akan cewar wato ainihin Qur'ani ake magana akai an dora maganar akan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aka ce wa illahum la fi shakkin minhu ana da rahu al-Qur'an in an dauka al'ummar Annabi Muhammad ake magana a wannan gaba bayan an faɗi cewar hakika mun aiko Annabi Musa ko mun baiwa Annabi Musa wato littafin at-Taura sai aka saba game da al'amarin littafin in ba dan abin da Allah ya riga ya zarta ba zai azabar da zai a lahira ga ƴan wuta ba tun anan duniya da ya gama da su tun anan duniya wa innahum la fi shakkin min hakika kafiran lokacin fa Annabi Muhammad suna cikin kokonto game da wannan al'amari na al-Qur'ani kamar an gama bada maganar an bayani Annabi Musa da al'umma sai kuma aka goya da maganar al'ummar Annabi Muhammad a cikin aya wasu malama suka ce abin da ake nufi anan ke a magana ta biyu kuma ka ce a'a anan ana nufin wa innahum la fi shakkin min ba da alqur'ani ake ba da at-taura ake magana tun farkon ta har karshen ta akan Annabi Musa da al'umma su ka kai cewar hakika mun baiwa Annabi Musa littafin at-taura aka saba game da shi in ba dan abin da Allah ya riga izartar na wato ainihin ba zai azaba ga ƴan mutun anan duniya ba sai sun je lahira da ya gama da su tun anan duniya hakika su suna cikin kokon littafin at-taura na Annabi Musa tun ma mai da shi abin matakar kokon sai zama tun daga farkon magana har kare wannan akan Annabi Musa da al'umma sa ake ba maganar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to abinda wannan aya take koyar da mu shine kamar haka ayat ta tabbatar mana saba wanda aka samu na al'umar Annabi Musa game da abinda Annabi Musa ya zo da shi na littafin at-Taura ko wanda biya halaka wannan karatu aka so a tambaye to kashi suka ce da Allah ya aiko Annabi Musa zuwa ga al'umma ta gida nawa suka kafa za ka iya cewa gida biyu wanda suka karba abin da yanzu suka da imani da shi suka aiwatar a rayuwa da wanda suka kafirce su da isa suka kimi suka rayu a kan fata ko an ce an yi sabani ga wanda jafin Annabi Musa wanda irin sabani za ka iya faɗa sabanin shi kansa littafin kokwantarsa ake wasu kuma suna ga daidai sabanin an ƙaro wani ba ɗan cikinsa ba an goya a ciki an ce shi ma na ciki ne sabanin an gane ko to haka za ka iya zantar da abin da wato an yi muka ambata sannan ayar tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta azabtar da wanda suka ƙaryata annabawansu da manzanni dangane da abin da ya shafi azabtar da su da zama da su sai a ranar alkiyama wannan aya ta sanar da mu sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duk wanda ya kokwanta gaskiya ko za a haramta masa karɓar da amfani hukuncin al'umar annabi Musa game da littafin da aka safara annabi Musa shi ya jefa suka kasa amfanuwa da amfani da ke cikin littafin shi ya hana su imani da littafin to duk abin da ya zo na gaskiya ka sa hukunci a cikinsa to ba za ka more shi ba in na karɓa ne ba za ka karɓa ba in na amfani ne ba za ka ci amfani saboda hukuncin ba zai fakta sai amfani da shi ka ci amfani an fahimta ku to sannan wannan aya har wa suna sanar da mu cewa Allah lashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da wannan aya cewar kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka shafawa wato damuwarka ruwa kar ka ɗaga hankalinka idan har annabi Musa da al'ummar su Banu Isra'il suna da ilimi suna da wayo suna da fifiko a kan al'ummar da suka rayu tare da su fiye da kowace idan irin har sun wato ƙaryata manzansu sun yi saɓani a kan littafin da aka saukar wa manzansu ina ga al'ummar ka da dama maguzawa ne ai ba magoji ya maka shirme shi ya fi sauki a kan wanda yake da ilimi ya yi shirme ko saboda haka suka shiga cikin damuwa kamar ana lallashin annabi sai aka sanya kaga annabi Musa da muka aike shi da littafin at-taura muka bashi al'ummar da yake masa da shi sun saba kai ma dan yanzu al-qur'anin da ka zo da shi wanda suka ba da gaskiya da shi wasu ne wasu ko basu ba da gaskiya da shi ba kwantar da hankalinka ba kai ne farau ba to ma'ana lallashi Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita wannan aya wannan shine irin abin da ya sauka na karatun mu na yau a dangane da abin da ya shafi wannan ayoyi da muka dubiya abin da muka dubiya Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yarda mu na eh to kamar da aka tabbayar mai tabbayar cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce zai cikawa ƴan wutaka san su na azaba cikakke ba rai shi kuma an faɗa mana a bayanan da muka yi yau akwai fa masu saɓar da saɓo yake sa su za a je da su ta wuta a horar da su kafin a fitar da su saboda kalmar la ilaha illallah da ɗayan da Allah da suke da wuta a kai su aljanna to su ma da za su shiga wata suna tafi kansu a wata lokacin da suka shiga to kenan su azabar da za a yi musu ba cikakkiya ba ce cikakkiya ce irin ta su cikar saboda horon da aka ƙara za a musu sai an yi shi ne cikar ta su azaba a yi ku an fahimce ni ko saboda sun ake misali guri ne ana zuwa a dulmiyar mutum wani a sanya shi haskiya shiga ya nufi haka sai kai aka koma ka iya gwiwa aka bugu da kai shi ne cikar rabanka ko shi kuma nasa cikar raban idulmiyar hawuya haka an fahimta ko saboda haka a nan ana nufin cewar za a cika wa 'yan wuta a zaɓa su cikakkiya ga wanda suka cancanci da wama a cikinta irin ta cikar azabar ba iri ne ba ce da wanda su cancanci da wama a cikinta an fahimta ko so da haka in ka so kuma kace to su tasu ba cikakkiya ba ce saboda baka kai yawan tsoron ba mamaki wannan wani abu ne wanda za a iya fahimtar haka daga bayanan da Allah ya sa na yake cewa wahayi da ake wa manzo da yake fuskanta shiga tsanani da Allah yake cewa inna sanulki alayka qawlan thaqila za mu saukar maka za mu turo maka za mu ba ka wato sako wahayi wanda yake mai nauyi shi sa sahabbai ma suka ce idan ana masa wahayi in sananin sanyi ake za ka yana gumi shi sannan idan sanda ake masa wahayi dalili ya sa wato kafar ta tana kan kafar ka sai ka shi kan a gaba wahayin a shin ka zai rugurbi saboda nauyi da bazo yake kamar tuzi ko kace kamar ƙarfi to da kai na shiga cikin wani yanayi su ma sahabbai suna gane cewar wahayi ake masa saboda yanayin da ya sauya da yadda suka saba da shi yace to wannan abin ya takaita iya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko har wanda suka gabace cikin annabawa ayi zancen Allah zance ne mai nauyi kuma dukkanin su mutane ne amma kuma ba su kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da ya fara su dukkan cika ya fuskanci haka ina ga su da su kai shi ba su ma za su yi wannan abu da wannan shine abu da Allah ya samu da shi tace min haka ai to shi kamar da aka ce an bayar wa annabi Musa littafin Taurat cewar an bashi littafin dunkulalle dauke da bayanai ai shi abin da yake ciki na bayani sai da Allah ya yi wa annabi Musa shi aka bashi kamar a ce misali ka je ai maka sallina ai sai da ya kira shi limi kati ya kira shi ganawa da shi kuma ya zazzanta da shi ya gaya mana ya zanta da shi to da aka ya samu tafarnin kuma aka bashi shi dunkule ga shi abin da aka kuma maka aka gaya maka ga shi ungo an fahimta ku to da aka shi ma wahayin ya faru da shi yawwa lokacin da aka fara wannan zuwa sannan malaika jibril ya zo ko da shi ayoyi biyar na farkon suratul alaq shi wanda yake da ya dawo gida a rufe shi cikin tsoro tsoron nan ne tsoron ya fara cin karo da malaika da ba su taba haduwa irin wannan haduwar da suke da shi bai san shi ba kafin haka sai da wahayin ya zo aka turo shi ya zo masa ya ga bakon abin da bai saba ba ɗabi'a ta wanda bai saba gana abu bai gan shi ina rudewa ina shiga da abu na biyu da zai sanar da shi sai da ya kama shi ya rike dan kadda shi bai taba jin irin ta ba ta tsorata shi ta sa shi cikin karma da damuwa da haka ko da aka faɗa masa abin da aka faɗa masa ya kiyaye din ya rike ya faɗa aka ce eh yayi abin da aka faɗa masa an ji ya faɗa daidai aka sakar to wannan tuna da kama da kuma yanayin ganin abin da bai taba gani ba da ya gani shi ne yasa shi wannan karma har ya je gida yana ji shi yasa da ya je yake cewa da Khadija na halaka ya ce wallahi Allah ba zai halaka ba irin ka Allah yake halakarwa ba kana tada zunubi kana da gaskiya a magana kana taimaka ma bukaci kana ki tafi babu alkhairi sai abin tsoron sa to da haka wannan firgitin da ya shiga abin ya hadan masa da ga wahayi na an kuwa masa wani abu na zancen Allah mai nauyi ga damƙa da mala'ika ya masa ga aran gama da ganin mala'ikan da bai taɓa gani to da kuma suka sashi wannan kyarmar daga ba kuma da abin ya zama jiki wannan abin ya zama sai dai a ga damuwar a gumin da yake ko nauyin da yake da abin da ya kamata na masu? Eh. Al-Taura da Injila da Abu Sufyan. Yake cewa waɗanda suke so a yanzu suna bin Kiristanci ko suna bin Yahudanci da su ba sa cikin maguza wanda ba san wani abu da ake da alaka da za a ce gashi Allah aljanna wuta ba irin yadda Yahudawa da Kiristoci sun san magana akwai wuta akwai aljanna akwai Allah yace to su ma waɗannan kafiran na Yahudawa da Kiristoci arna ne koko ba za a ce masa arna ba su ma arna ne an gane su ma arna ne domin daga sanda Allah ya saukar wa annabi Muhammad alqur'ani ya zamanto an tashi duk wani hukuncin da ba na alqur'ani ba a banka akan haka duk wanda ya ɗauko wani abin da ba shi annabi Muhammad ya ce ai ba yake yi da sunan yana bautar Allah da shi Allah ba zai karɓa ba to da ku su annabawa da suka gabata inda yana kan abin da suke kai ba wani annabi da Allah ya kofa shi sai dai al-bashir ga al'umma su cewa idan fa annabi Muhammad ya zo ina rayuwa ni shi ma shi zan وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين سورة وانا آتنا سورة صلاة صلاة مجدونا النبي لألها إخوة sai ya sanar da al'umma su akwai manzon Allah na ƙarshe da baya shi abin da zai zo da shi ya share duk abin da wani annabi ya zo da shi kuma so da haka da za mu dace shi su da ni da ku za mu dauko mu bi shi to kaga in mutum ya zo ce shi yanzu yana addini kiristanci ko yana yahudanci sai mu ce to ba daidai kake ba da kana son koyarwa sa da yanzu baka tare da shi kana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana tare da alqur'ani akan haka zai zama arna saboda ya sabu cewa alquran bai yabi abin da Allah yake shi za a ba ƙarshen wato duniya ba an fahimta saboda ku sai ka ce kazanta arnancin ba ma gudu ta dara kazanta arnancin yahudi da nasara an gane ko saboda ka kuma arna ne na sun bauta wa annabi isa da wanda suka bauta annabi ko masu bautar uzairu ko wanda suka ce bin abin da Allah yake ai a taurari da injila zaki ba su sarran ai an fahimta sau da haka in an so a ce arnancin su bai kai arnancin wato ya guda ba wannan za a iya faɗa amma dukkanin su mutane za ta haɗa sai Allah ya ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.